بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى مكوا مكوا مشين يا دام أولا يمتين الصبر واند يوم قوم شابك إذا وجر رمضان hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace da 8 ga watan hudu miladiya 2023. muna cikin suratul zukhruf, wannan ayoyi guda uku da malam ya karanta a halin yanzu an karanta su a jiya. Mun soma bayanin ita aya ta hukun ƙarshe, ko mun yi bayani a kanta lokaci ya yi mana halinsa. A ita wannan aya da muka karanta, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. In ka tambaye mushrikan Quraishawa wanda ake sauke alqur'ani a lokacinsu da kuma yarensu kuma a cikin garinsu, in ka ce da su waye hadice ku, za su ce Allah ne subhanahu wa ta'ala. Ma'ana ba sa inkari Allah ne ya hadice su. To Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to tunda haka ne fa annay ufakun, to ta yaya ake karkatar da su daga barin imani? Wannan cewa fa annay ufakun shi ya nuna cewa duk ƙoƙarin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi na wa'azi ba dare ba rana, to amma akwai shedanun gefe wanda suke hure musu kunnuwa suna cewa abin da ake faɗa musu tatsuniya ce, sihiri ne, bokanci ne. To kun ga dole ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya samu damuwa, yaga cewa Allah ya aiko shi da gaskiya, kuma a lokacin da ake buƙatar wannan gaskiyan ga mutanen da suke cikin duhun jahilci dundum, Allah ya musu wannan tagomashi kuma ba su karba ba. Dole ne manzo sallallahu alaihi wa sallam ya samu damuwa. To shine sai ya ce wa qilihi ya rabbi inna ha'ula'i qaumun la yu'minun. Wannan kalma wa qilihi, malaman tafsiri sun yi sabani, ko kuma ce malaman kira'a sun karanta da fuskoki biyu. An karanta da fuska ta uku shadda, waqilahu waqilihi waqiluhu. To ita ta ƙarshen kira'a ce shadda, amma waqilahu da waqilihi kira'a ce sab'iyya mutawatira. Mafi yawan malamai su suka karanta wa qilahu ya rabbi, su ne da al-Imam Nafi'u da al-Imam Ibn Kathir da Abu Amr da Ibn Amir da Kisa'i. A cikin qurra'u saba'a biyar dinnan sun karanta wa qilahu. Malam Asim, malamin Hafs da shi da Hamza, to su biyu su suka karanta wa qilihi. malamai sun fadi tawjihin wa'annan qira'o'i guda biyu. Idan mun ce waqilahu, an ambaci fuskoki akalla guda uku, ko dai ya zama ma'kufi ne akan abin da ya gabata. Allah subhanahu wata'ala yana nuna cewa shine wanda ya san boye wasu da bayyana wasu. Allah subhanahu wata'ala, kamar yadda muka faɗa, su suna gani idan sun yi kuskus kamar Allah ba zai sani ba. To Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa shine ya san sirrahum wa najwahum, shi ya san sirrinsu da kuma ganin da suke yi. To sai wasu suka ce wannan ya'lamu sirrahum wa najwahum wa ya'lamu qilahu. To sai da muke nan mafulun bihi ne, wa ya'lamu qilahu ya rabbi inna ha'ula'i qaumun la yu'minun, ko kuma ya zamo a'a mansubi ne da wani fi'ili muqaddari, wa qala qilahu ya rabbi. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sananniyan maganan nan ta sanna kokawa akan mugun halin Qurayshawa na kin karbar sako. To sai zama mafulun bihi ne dangane da wannan. Wasu wanda suka karanta kuma da jarra, to nan ma akwai takadiri, ko dai mu ce wa qilihi kenan, wa indahu ilmu sa'a wa ilmu qilihi ya rabbi, sanin lokacin tashin alkiyama yana wajen Allah subhanahu wata'ala, kuma sanin fadan manzo alayhi salatu wassalam ya rabbi anna inna haula yana wajen Allah subhanahu wata'ala. Wasu malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan waqilihi rantsuwa ce, wawun din wawul qasmi ne, kenan wa uqsimu biqilihi ya rabbi, ina rantsuwa da fadin manzo sallallahu alaihi wasallam da yace ya rabbi. To wannan aya maqubiya ce akan waccan da ta gabata. Tunda sun yi ikirari Allah shine yake halitta, shine yake azurtawa, shi yake sauka da ruwa daga sama, dukkan al'amura hannunsa suke, amma ba su yi imani ba. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koka akan wannan, shine kai kara a wajen Allah, yace ya rabbi, ya ubangiji, inna ha'ula'i qaumun la yu'minun, waɗannan waɗansu mutane ne wanda ba za su taɓa yi imani ba. Manzon Allah ya ga duk wani usulubi na da'awa, na isar da saƙo, laluma, kyakkyawar magana, kyakkyawar mu'amala, misalai wanda hankali zai kama, babu abin da aka rage ba a faɗa ba. To amma sun zama sami'na wa abaina, mun ji amma mun ƙi. Irin wannan Allah ya hikaito mana cikin suratul Furqan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi yattakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Manzo alayhi salatu wassalam yace ya ubangiji, inna qaumi, mutane na, ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, sun riki wannan qur'ani abun kaurace mawa, kaurace masa ta fuskan imani da shi, kaurasewa ta fuskan karanta shi, kaurasewa ta fuskan neman ma'anarsa, kaurasewa ta rashin tabbaka abin da yazo da shi, kaurasewa ta rashin kiran mutane zuwa gare shi. To saboda haka wannan ma kokawa ce manzon Allah alaihi salatu wassalam ya zama yayi zuwa ga Allah, kamar yana nuna ma Allah, ya Allah, duk abin da ya kamata nayi nayi, amma dai abin da nake fahimta waɗannan mutane ne wanda ba za su taɓa yin imani ba. Wannan ya nuna cewa mai kira zuwa ga Allah ba laifi ba ne ba idan ya koka a wajen bijirewar mutane, ya koka a wajen tutsunsu da ƙin saɓa, wato ƙin karɓar saƙon Allah subhanahu wata'ala. Manzo alaihi salam yana ganin wannan gwalagwalan ni'imomi da Allah ya kawo musu, in banda su yi sujudu shukr, su gode ma Allah, su karɓa hannu biyu, babu abin da ya rage su yi. Kamar yanzu a ce kai ne mutum yana tafiya kishirwa ta kusa kashe shi, yana haki, bakinsa ya bushe, makogaransa ya bushe, sai ka zo masa da ruwa mai sanyi daidai sha, ka miƙa masa, me kake fato zai yi? Yi maka jinjina, ya godiya, ya sha. kana ba ki sai watsa ma ruwan ya tafi ka da kofin.
No.
Ya za ka ji a ranka. Anya wannan mutum ko ya san mutunci? Anya wannan ko ya san ya kamata kai ko kuma dai tababbe ne ga baki dai mahaukaci ne? To wallahi misalin ya wuce haka. Ta goma shin da Allah ya yi wa halitta na aiko manzo alaihi salam kyauta ce wanda baki ba zai iya ba Allah hakkin godiya ba. Shi yasa Allah ya ce laqad mannallahu alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan minhum. Allah ya yi kyautar da baki ba zai iya godewa ba, domin almannu ya sha bamban da al'ata. Al'ata godiya ce ita ma tabbas mai girma, amma alman ita ce godiyar da ba za ka iya godiya ba, ma'ana kyautar da ba za ka iya godiya ba. Shi yasa Allah ya ce wa laqad mananna ala Musa wa Harun wa laqad mananna alayka marratan ukhra. Wannan baiwa ce wadda kawai sai dai ka ce Allah na tuba. Kasan idan kyauta ta kai kyauta sai dai kai ta tuba, in ka ji kana ta godiya karamar kyauta ce. To Allah subhanahu wataala ya musu irin wannan gwaggwamar kyauta, amma sai suka sa kafa suka shure. Shi yasa manzo alaihi salatu wassalam ya samu irin wannan damuwa. Sai ya ce ya rab ya ubangijina inna haula'i qaumun la yu'minun, ko dai ya zama an ambace su haula'i domin nesanta su daga janibin manzo alaihi salatu wassalam ko da suna kusa da shi. Domin haula ana yin ishara da ula'i zuwa ga manisanci, ko kuma a lokacin da manzo alaihi salam yake kukantawa ba sa kusa da shi. Sai ka cewa qaumun wa'insu irin mutane ne wanda la yu'minuna, ba za su yi imani ba. To Allah sai ya kwantar masa da hankali alaihi salatu wassalam, yace fasfah anhum, ka kauda kai daga barin su. Kalma ta fasfah mushtaqun min safahatul unuq, nan da nan shi ake ce mashi safhatul unuq, ma'ana fatar waya ta gefen dama ko ta gefen hagu. Ma'ana yanzu idan ka juya wa mutum wannan bangaren, ka nuna cewa ka daina kula da shi, ka nuna cewa ka fita daga sha'aninsa. To Allah sai ya ce fasfah anhum, ka kauda kai daga barin su. Abu na farko kenan, wa qul salat, kuma ka ce da su na fita haƙinku, ko kuma a'a ba cutarwa daga bangare na zuwa gare ku. Abu na biyu kenan, fa sawfa ta'lamun ko ya'lamun, da sannu za ku sani ko da sannu za su sani. Al-Imam Shakiri rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa Adwaul Bayan fi idahi al-Qur'an bil Qur'an yace a cikin wannan aya akwai abubuwa guda uku da ta kunsa. Na farko, an umarci manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da cewa ya kauda kai daga barin abinda mushrikan Quraishawa suke yi masa. Kuma irin wannan ayar Allah ya ambaci irin waɗannan irin su fasfahis safhal jamil, farid anhum innahum muntazir innahum muntazirun, duk Allah ambaci irin wannan, ka kauda kai daga barin su, ka je ka saurara su ma suna nan suna sauraron me zai biyo baya. Anan malaman tafsiri suka ce ita wannan aya tana daga cikin ayoyi wanda suke koya mana zaman duniya, suke koya mana zamantakewa. Allah ya ambaci irin waɗannan ayoyin a cikin surori da dama. Akwai a cikin suratul A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala yake ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da abinda mutane suke yi na yau da kullun, na bacin da yau manzon Allah ya ji haushi ko bai ji haushi, na abubuwa sun ki karewa maimakon ma su ja baki su yi shu in ba su karba ba. To sai ya zamo cewa sai cin mutunci. To sai Allah sai ce masa kullil afwa wa amur bil urfi warid anil jahilin. Malaman tafsiri suka ce lokacin da aka saukar da wannan aya, sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa mala'ika Jibrilu, me Allah yake nufi da wannan shi ma mala'ika sai yi shiru domin ba a fayyace masa ba daga baya dawo sai yake cewa ubangijinka yana maka umarni kai afuwa ga wanda ya zalunce ka sannan ka ba wanda ya hana ka sannan ka sadarwa wanda ya yanke maka waɗannan abubuwan guda uku suna daga cikin sunadari na zamantakewa kuma suna daga cikin makami mai ƙarfi na karya lagwan ɗan adawa duk wanda zai kunna abubuwa na rashin mutunci to idan kaga waɗannan abubuwan ba su yi amfani ba to babu abin da zai amfani kaga aka ce khudhil afwa malami sun yi mata fasara biyu ko dai ka riƙi yafiya in mutum ya yi maka ka yafe masa kai haƙuri ko khudhil afwa ka karɓi abin da ya sauƙaƙa na halayyar ‘yan adam ba kowa ne zai maka abin da kake so ba ba kowa ne zai maka ɗari bisa ɗari ba kai ba ma kowa ne zai yi maka hamsin a cikin ɗari ba to in kana son zaman lafiya khudhil afwa karɓi abin da ya sauƙaƙa na mu'amalar mutane ko ɗan da ka haifa kada ka ce sai ya maka ɗari bisa ɗari za ka sha wahala ka zaci cewa wani zai yi mun goma sha biyar a cikin ɗari idan ya maka talatin sai me sai ya jinjina sai godiya kai sha biyar ka zaci sai ya maka talatin to amma idan ka zaci zai yi mun saba'in sai ya ma hamsin kaga yawo ƙasa wajenka kuma sai ka ji wani babu daɗi a cikin zuciyarka to Allah sai ya ɗora manzo alaihi salam akan wannan khudhil afwa karki yafiya sannan ka karbi abin da ya sauƙaƙa daga ɗabi'un mutane da mu'amalar su wa'mur bil urfi kuma kayi umarni da abin da shari'a ta sani in yi maka umarni da mummuna kayi masa umarni da kyakkyawa idan ya sa aka ci mutuncinka kai ka sa a kyautata masa baka taɓa yaƙar makiyi da makami mafi guba ba irin idan ya saba ma Allah a cikin lamarinka kai ka bi Allah a cikin lamarinsa to wallahi ka kai shi ƙasa duk da zuciyarka ba haka ta so ba to amma mafi yawa abinda zuciya take so babu alkhairi a cikinsa sannan wa'arid anil jahilin ka kau da kai daga wanda suke ainihin jahilai Uqbatu ibn Amir ya rawaito hadisi wani Imam Ahmad ya rawaito uku yake cewa wata rana na fito ina cikin tafiya sai na haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai na riga shi ne sauri sai na kama hannunsa sai na ce ya ma'aikin Allah ka faɗa mun ɗabi'u dunƙulallu wanda suka shamile komai sai ya ce da shi silman ƙafa'aka wa ati man haramaka wa rid an man jahila alayka ya kai bawon Allah ka riƙe wannan kai amfani da shi wallahi zaka ga amfanin sa farko yace silman qaba'aka duk wanda yake maka kai ka sadar masa wallahi sai ya ji kunya ya dawo kila abokinka ne dan abin da bai taka kara ya karya ba yayi watsi da kai ya botsare kawai shikenan ya mai dinitin din layinka ko in ka kira shi ka ji bai daga ba ko ta ki shiga kyale shi wata ran ka je ka kai masa ziyara a lokacin da baya zato ka je ka same shi idan irin yanzu ne ka je masa da yar ayaba da lemo cewa ne saboda azumi ga dan kayan bude wa kika juya to karshe sai yayi dan tunani ko kuma ka dan tura masa da charge card na 500 ka ce wani na turo ma dan kace to sai ya tsaya ce to wai mutumin nan ko abinda na ɗauka a reshi ba shi ya ɗauka ba ƙalla zai wannan tunanin zai fara tambayar kansa to ashe yanzu ni ban san ya kamata ba shi ya san ya kamata to ƙarshe sai kaga ya dawo kuma yana baka hakuri shi da kansa wallahi an yi irin wannan ba zai lissafi ba wani sai ka samu cewa shi ne tantirin marashi ɗin kuma shi ne wanda yake fajiri ga talauci ga mugu hali to irin wannan sai kaga an kyautata musu sai kuma su ji kunya wallahi akwai wanda ake bada labari ɗan uwa ne na juna ko dai ka sai wada kane shi mawadacin shine mai saukin hali shi kuma talakan shine mai mummunan hali an yi asulhun tasu yake yadda shi wancan kuma shi ko gonan noma bai da ita to sai shi wancan dan uwan ya je ya sallama masa akwai gonar sakata fari ya san kowa kin wanda ya rasa ya same shi ya sallama yana fitowa ya soma shan kunu sai ce a wannan ne abin da ya kawo ne gona ta ta waje kaza ka santa ka dunga nobawa iyaranka sai ya fadi sai dan Allah na tuba na tuba wani sai ta tuba ta ai ba laifi yake bane dai kawai zaka do ne bin shi yana ta bashi hakuri kaga anan kalma sai guda ɗaya duk ta wanke abin da kai bani shi sa wani hadisi yake cewa ku yawaita alkhairi yakan kashe kullata da take cikin zuciya akwai wani daga cikin tabi'ai Al-Hurr ibn Qais rahimahullahu ta'ala wasu ba suna saka shi daga cikin sahabbai mahaddisin Al-Qur'ani yana da fada a wajen Sayyidina Umar to sai Uyayna ibn Hisn wanda yake mutumin kauye ne irin masu jafa'in kauyawa sai ya zo da yake dan dan uwansa ne sai ya kai dan dan uwana don Allah na fahimci kana da fada a wajen Umar dan Khattab da Allah kai min iso wajensa ina so in je mu gaisa shi bai san abinda ya kunso ba sai ce to ba kuma zan yi maka iso da ya masa iso suna zaunawa sai ya ce ya bidal Khattab ma ya amiral mu'minin ko ya faɗi suna ma da girmama sai ce ya bidal Khattab innaka la tutina aljazal wala taqum bil adl kai dan kaddari ba ka ba mu kyauta gwaggwaba kawai dan abin da kake ba mu dan kadan ne kaga ana bashi ba rena mai sannan wai ba a yi hukunci da adalci sai da Umar ya ga irin karimcin da yake masa sai ya fusata yayin dukin zai dauki mataki sai shi jagoran Al-Hurr ibn Qais yace ya amiral mu'minin yaqulu Allah ta'ala khudhil afwa wa amur bil urfi وارض عن الجاهلين وانه من الجاهلين يس يا كاي سركي مؤمني كلكي افوا كاي اومني da kyakkyawa kuma ka kauda kai daga jahilai kuma shi daga cikin su yake yace wallahi ma jawazha umar bai tsallaka wannan ayar ba wasu ma suka ce sai da ya bada wani abun karinci aka ji aka bashi to duk wani shugaba ana so ya sifatu da irin wannan shugaba mutum ne mai juriya mutum ne mai hakuri mutum ne mai haɗi ya fushi ko da an fusata shi to wannan shine abinda da yawa daga cikin malamai suka ambata su suka ce to kuma a daidai lokacin ba a yarda cewa ka daga kafa kayi hakuri ga abinda yake dokar Allah bace subhanahu wataala manzo alaihi salam ba za ka taɓa ganin tashin jijiyar wuyansa a kan haƙinsa ba ba za ka ga kumfan bakinsa a kan janibinsa ba idan ka ga fusatar manzo alaihi salam an taɓo janibin Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa ma a cikin sirar sa ake cewa la yarḍabu li nafsihi wa la yantasiru alaiha manzon Allah baya fushi na kankin kansa kuma bai neman daukan fansan abin da aka yi masa to shi yasa da an taba janibinsa Allah baya kyalewa ina fata mun gane to sai malamai suka ce wannan shi ya nuna idan janibin Allah ne ba a hakuri ba a sassauci ba a daga kafa kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da makazumiya da take yin aron abubuwan mutane ta yi rindo ta ce ba ta yi aro ba ta aro kayan abin nan kayan amfani dan kunne a warwaro sarka wuya na zinari sai ta yi rindo ta ce ba ta aro ba aka zo a kawo karanta a wajen manzo alaihi salam manzo Allah ya bincika aka tabbatar yace to wannan barauniya ce saboda haka sai an yanke hannunta kun ga danginta sai suka je wajen Usama dan Zaid shine masoyi dan masoyi suka ce Usama kai ne hibbun nabi sallallahu alaihi wasallam wato wanda manzo Allah yake so so da kodolowa ka je ka bada baki yanzu idan aka yanke hannunta an kunyata mu a matsayin mu na danginta Usama yaje shi ya ma'aikin Allah dangin makazumiya sun zo kaji kaji manzon Allah yayi fushin da Usama bai taba gani irin sa ba yace a tashu fi haddin min hududillah so kake yanzu kai kamun kafa kai ceto a cikin haddi daga cikin haddodin Allah kun ga annabi manzon Allah bai kalli matsayin Usama a wajensa ba Nana Aisha take cewa duk wanda zai yi wa manzon Allah sallama sai manzon Allah ya kinsa tip tip ya taho tace amma banda Usama saboda san da yake masa idan yi masa sallama manzon Allah yakan taho ya kammala daura kwarjallansa a tsakar gida kafin ya fita saboda bai so ya bata masa ko da minti daya to amma ku duba yadda manzon Allah ya bata rai ya bata fuska saboda ana so a shiga hurumin shari'a to shi shugaba idan abin da ya shafi haƙƙin kansa ne zai yi hakuri zai kauda kai amma abin da ya shafi janibin Allah to anan ba sani ba sabo zai dauki mataki akan dukkan wanda ya ba daidai ba shi yasa manzo alaihi salam a ƙarshen hadisin da ya faɗa ma Usama wannan sai ya ce ina rantsuwa da Allah da a ce Fatima yata za ta sata to sai na yake hannunta ma'ana da kallon cewa hurumin Allah a wannan babu sani babu sabo to amma malamai sai suka ce a daidai lokacin zaka mu'amalaci mutane kuma gwargwadon kwakwalansu da fahimtarsu an ce girmama kai ba girman kai ba ne akwai wanda shi kuma niyyarsa cin zarafi da wulakanci to shi kuma kada ka buɗa masa ƙofa a yi ma ka haƙure daban kuma ka buɗe ƙofar a wulakanta ka shi kuma daban ya kamata bambance tsakanin waɗannan akwai wanda shi abinda yake so ya zo ya ci zarafin mai zarafi to irin wannan kada ka bashi dama kada ka buɗa masa ƙofa duk magabatan zaka ce wannan shine sirrin su akwai bambanci tsakanin wani wawaye wauta wannan wani abu ne karo daya amma wannan kawai ƙofa yake nema ya dinga cin mutunci yana cin zarafi to wanda shi kuma zaka bashi dama ba daga cikin yar kissa mai ban dariya da ake famu kun san alarmominmu suna da barkwanci na makarantar Allah an ce daga cikin alarmomi ka san alarma za ka ana cewa alarma a ce anakallahu a ce gwani a ce gangaram da sauransu lakubba na girmamawa to ashe akwai wani gama garin mutane shi kuma haushi yake ji shi ana faɗin sunansa amma ba a faɗin sunan alarma to shi ne sai ya ce kai malam wai da Allah ya sunanka ne so yake in yi ji duk in yi ganshi kawai ko cikin mutane ya gatsa cewa to da ya fahimce shi sai ce to ainihin sunana ya fulu na hula kuma wa kuma na hula su hula ni na san ko yau ka rubuta wannan kafin ta zauna a bakinka sai ka yi da gaske ya ce ya sunanka ya sake cewa ya fulu na hula kuma wa kuma na hula su hula ya bai mai tauna sau ka ce kai a dai baka a malam ɗinka ma'ana kaga a nan bai ba shi kofa ba saboda ya fahimci manufarsa to shi sama malamai suke cewa idan ɗalibin ilimi ko almajiri ya tambaye ka dan uwanka ya sunanka sai ka ce suna na wane domin shi zai ce maka malam wane amma idan wani katon ƙauye ne jahili in ya tambaye ka sai ka ce suna na alaran ma malam wane to ka rufe kofa wa illa sai ya dinga gaggasa ka a cikin yan uwansa ina fata an gane malamai suka ce wannan ba laifi bane shi yasa ya zaka ga shehu dan kodi a cikin yawo sunna ya kawo maganganun malamai cewa malamin addini idan ya zama cikin gama garin mutane to ya dauki mataki na mutunta kai don mutunta kansa mutunta ilimin ne shi jahilin gari idan ya rena malamin sai ya rena ilimin to amma idan malamin ya masa kurjini to kuma sai ilimin ya masa kurjini ina fata an gane to anan dai malamai suka ce anan idan muka duba manzon alaihi salam kafirai ne aka ce fasfah anhum ka kauda kai daga barin su to idan aka ce wa manzon alaihi salam ya kauda kai daga barin kafiri ma'ana kada ya caje shi da wautarsa to ashe dan uwanka musulmi min babi aula dan uwanka musulmi min babi aula kuma ko ba komai duk wanda zai zo da gangan yi maka rashin mutunci to babban burin sai ga kafusata in ka fusata sakonsa ya isa bukatar sa ta biya shi yasa wani mai hikima yake cewa idza nafaqa safihu fala tujibu fa khairun min ijabatihi sukutu fa in kallamtahu farrajta anhu wa in khallaitahu kamadani idan wawa ya tankaka to kada ka amsa masa fa khairun min ijabatihi sukutu abinda yafi sama da amsa wanda zaka yi masa kai shiru kai gum domin fa in kallamtahu farrajta anhu in ka tanka shi zai ji dadi sakonsa ya isa wa in khallaitahu in kai watsi da shi ka nuna baka san Allah yayi ruwansa ba kamadan ya mutu buki ciki ma take kace shi wallahi ni na san wa'ansu malamai da aka yi a kasan nan fitattu daya in yazo yana karatu duk yadda zai raku ba ya zagi daya sai ya zage shi ko magana asawaki zai yi sai ya zagi daya habaiti gugar zala duk ba abin da baya yi to wata rana sai wani daga cikin manyan kasar nan ya rasu Allah ya ji kansa sai ya so ya hada su yi masa sulhu to sai shi dayan mai cin mutuncin ya fara zuwa shi kuma wanda ake cin mutuncin ya zo daga karshe sai shi wancan wanda ya hada su sai ya ce Allah gafarta malam kai da wani Allah ya daukaka ku a kasar nan Allah ya ba ku mabiya hadin kanku zai taimaka to shi yasa muka hada ku domin sulhun ta tsakaninku shi wannan da ake cin mutunci ana zage sai ya kalle shi sai ya ce au dama shi ne wane ce wannan ban san shi ba yana fadar haka wancan ɗaya sai ce to tunda bai san me za a yi kawai sai ya tashi ya kuce ma'ana yanzu duk zagin nan da yake aikin banza yake bai ma san shi ba to wannan ya fi komai ɓacin rai mutum ya zage ka ku haɗu kai mai sallama da murmushinka da komai sai ya ce wai zagin nan bai isa fannansa ba ne har yake mun fara ya ci mutuncin kanka aika masa geron kudu da zagin nan da nake bai sani ba aiko man gero da suga to karshe wallahi zai daina tunda dai dan ka bata rai yake kai ba kamar san ana yi ba to dole sai daina kuma to wannan makami ne amma ba kowa yake iyawa ba wallahi yana da wahala shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah saka mummuna shine mummuna irin sa kada a kara kada a raga amma Allah sai ce faman afa wanda ya yafe yake mai da martani bayan ya ki mai da martanin wa aslaha sai ma ya kyautata fa ajruhu ala Allah to wannan ladarsa a wajen Allah take Hassan al-Basri rahimahullah na taɓa faɗa muku wannan kissa akwai wanda yake zagin sa yana bata shi yana cin mutuncin sa Hassan al-Basri sai ya hada kaya na alfarma wanda ya san wannan mutum yana so kamar yanzu a ce ka hada kashi kai ka masa yace ta gawa aka ce Hassan al-Basri ya taso akaramakallahu wannan irin ta goma shi ya kai yace wallahi tukuici ne mun ji labarin kayi mana kyautar kyawawan ayyukanka to shine muka yi maka tukuici ma'ana zagin da kai ta yi mana wato kyauta ce kai manta aikinka to wanda ya kawo alkhairi sai an mai tukuici to shine muka baka tukuici daga nan bai kara ba to ya fi ka je ka bata rai kana zage-zage kana buzurai kana kumfan baki to yanzu sai kara tuno me zai kara fusata ka sama da wancan to sai ya kare in ya so ka mutu to wannan ba mu fita a ciki shi yasa wallahi duk wanda ya san rayuwa zai gaya maka duk wani wanda yake gaba da kai baka taba karye lagwansa da abin da yake alkhairi da kyautatawa ba zai yi wahala kai masa alkhairi yau kai masa gobe kai masa jibi a ce bai zubar da kaman sa wallahi dole zai hakura ya ce wani yafi karfi na ai na faɗa muku Safwan ibn Umayya wanda lokacin da manzo Allah ya bashi raquma yace da ya ma'aikin Allah ba wanda nake ki a duniya kamar ka amma yanzu babu wanda nake so kamar ka to ba shi kadai ya faɗi wannan ba akwai Sumama ibn Usad shugaba ne a yamama babban mutum ne wanda karfinsa ya wuce duk yadda kake zato yana daga cikin masu cin mutuncin manzo alaihi salam masu yakar da'awar manzo alaihi salam wata rana an je yaki sai aka ribato shi a matsayin ribataccen yaki aka zo aka daure shi a cikin masallacin manzo alaihi salam manzon Allah ya zo ya ganshi ya ce su mama har yanzu lokaci bai bar zaka musulunta ko kallon manzon Allah bai ba kuma gashi fa a daure na ce maku shi balarabe bai san ikilabi da ifba'i ba in kai ne yanzu tuba zaka ce kace a aini yanzu na zubar da makamai na tuba ko kallon manzon Allah bai ba manzon Allah sai aka yi ta kyautata masa gashi fa a daure inda manzon Allah zai ce a gashe shi a cinye namansa wani ba zai samu ba manzon Allah yayi ta kyautata masa aka yi ta masa ta goma shi shikenan kwanansa uku a daure manzon Allah ya ce a sake shi aka sake shi ya fita bayan gari yayi wanka ya sa kaya masu kyau sai ya dawo sai ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah na tabbatar ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma kai ma'aikin Allah manzon Allah ya ce sumama ya akai nayi ta nema ka musulunta baka musulunta ba yace da na musulunta a lokacin da nake daure sai a ce tsoro ne yanzu kuma na fita in naga dama tafiya ta zan yi saboda ka Allah ya san saboda shi na musulunta yace ya ma'aikin Allah a da a duniya ba wanda nake ki kamar ka yanzu kuma ba wanda nake so kamar ka yace akan haka mutanen Makka tunda ba su da kasar noma a gari na ake siyo musu alkama daga yau ƙwayar alkama ta daina shiga Makka sai sun yi imani da kai yana zuwa yace a dace sai ru mutanen Makka alkama dole Abu Sufyan ya ga ba girma ya hawo sai da yazo Madina sai ya ma'aikin Allah ka kashe iyaye da kansakali kana so kashe yaya da yunwa ka saba ki a janye wannan hukunci manzo Allah ya kace a cigaba da sayar musu abinda nake so ince kun ga su mama manzo Allah ba sai ya ta dukan sa ba cewa ya azane shi ba kyakkyawan mu'amala to amma kai sai kace bari zan koya masa hankali ai masa duka to sai an gama dukan kuma sai ya fi kin ka sama da kafin da take shi to me kari banta ba abin da kari banta Allah ya ba mu iko mu gane wannan jarabin yana da fadi ba za mu iya kaiwa ƙarshen sa ba saboda haka Imam Shafi'i ya ce sannan kuma aka ce wa manzon Allah wa kul salam ka ce musu zaman lafiya ne da ku ba cuta ba cutarwa وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلاما أن سوى مزونا لا فيها باتوتا باتوتروا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين زمن لا فيها مود كوبار ومدعيك وليك إلينا جاهلين tuwannan malamai suka ce wannan daga cikin ishtiqaqin al-islam cewa addinin musulunci addini ne da yake son zaman lafiya duk da bai yadda kuma alaku ce hancin musulunci ya shiru ba wancan daban wannan daban ina fata mun gane kun ga lokacin da alfazar zai Allah ya ji kansa da gafara da rahama yana yabon manzo alaihi salam yace afadan nada faydan wa amala sa'adatan fasasa bidaka al-khalqa lilan wa shiddatan yace manzo alayhi salatu wassalam ya kwaranya kyauta kwaranyawa ma'ana manzo Allah shi yake kyautar da baya koran talauci wannan da shedar makiya musulunci kan arna da kansu sun ce manzo Allah yana kyautar da baya koran talauci sannan a gefe ɗaya kuma manzo alayhi salam yayi amfani da goran mashi yace fasasa bidaka al-khalqa da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagorance shugabanci duniya gaba daya liman wa shiddatan ko dai da laushi ko kuma da tsanani wani laushi zai bi da shi wani kuma sai an tsananta to manzo Allah ya mu'amalanci kowa da irin abinda ya kamata a mu'amalance shi sai dai idan muka duba shiddatan din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa a wajen hurumin sa bane mun sha fada yanzu ku duba balarabin kauye wanda manzo alaihi salam ya karbi bashin sa lokacin biyan bashin bai yi ba yana zuwa a cikin majalisar Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam ya tukalarsa. Yace ku ƴaƴan Abdul Muttalib dama taurin bashi gare ku biyan kudi na sahabbai suka yi kansa manzon Allah yace ku kyale shi ina da buƙatar abinda yafi abinda kuke so ku yi shi ma yana da buƙatar abinda kuke so ku yi yace shi yana da buƙatar ku faɗa masa ku ce masa ba haka ake bin bashi ba ni kuma ku faɗa min ku ce ya kamata a dinga biyan bashi sallallahu alaihi wa sallam lokacin fa bai yi ba wanda yayi da hadisi yace har gefan wuyan manzo Allah yayi ja na wannan rashin mutunci da aka yi masa manzo Allah ya tara kyauta ta girmamawa ya bashi bai shiga garin su ba sai da yayi kuwa yayi ihu yace kai ku zo ku shiga addinin musulunci na ga wanda yake kyautar da baya jin tsoron talauci kun ga manzo Allah bai yadda ko dangurin kansa a yi ba da yayi rashin mutunci sai aka yi mai sakamako na mutunci shi ya sanya Allah ya ce kullun ya'malu ala shakilati wannan ayar tana da dadi tana da tsauri wani bangare kullun ya'malu ala shakilati kowa yana mu'amalantar mutane da irin halin da ya dace da shi mutum mai mutunci yayi mu'amala ta mutunci koma da bayan mutane yi mu'amala irin ta yasu yasu Allah ya tsare to sai Allah yake cewa kuma wa qul salamu fa sawfa ya'lamun kace da su da sannu za su sani Allah yace kalla say'lamun thumma kalla say'lamun ku saurara da sannu za su sani na faɗa mana bai wuce kwana uku ba ko wani wanda yake da iko akan ka a duniya yace walali kai wa kaza to ai ba za ka san kai za ka san kai za ka sani to lalle za ka yi tunanin wannan fa ka zunguro saboda kara wannan a duniya kenan ballantana mahallincinka wanda yake da iko akan ka wa huwa yujiru wa la yujaru alai Allah in ya baka kariya ba wanda ya sai ta baka shi ku in yi takume ka ba wanda ya sai baka kariya to shi ne yake cewa fa sawfa ya'lamu da sannu za su sani Allah subhanahu wataala ya ba mu yuku gyara
amin
aya ta 88 wanda muka tsaya a karatu cikin tafsiri a ta 81 yace qul in kana lirrahmani walad kace da su idan da a ce Allah yana da dafar don a bisa kaddarawa fa ana awwalul abidin to ne ne farkon masu bauta lil walidi ga wannan da lakin sai dai sabata ya riga ya tabbata Allah walidi da hu ta'ala babu da a wajen Allah to tun da haka ne fanta hat ibadatuhu sai ya zama bautar dan taku akwai abin da ke ce ma allazim da almarzum to idan lazimi ya tafi marzumi shi ma babu shi gabaki da to shine abin da ya fada sai ce subhana rabbis samawati wal ardi sarki ya tabbata ga ubangijin kasai ubangijin samai ubangijin kasai rabbil arshi ubangijin al arshi sai ce al muhit bil kursi wanda ya kewaye da kursiyu alladhi fihi samawati wal ard wanda kewaye wata sa ta hada da samai da kasai ma'ana al arshi ya kewaye samai da kasai da kursiyu gabaki daya amma yasifun daga abarin abinda suke sifantawa shine yaquluna min al-kadhibi abinda suke fada na ƙarya binisbatil walad ilayhi na danganta da zuwa gare shi sai ce fadarhum ka kyale su yahudu fi batilihim su dinga kusawa a cikin barnarsu wayal abu su dinga wato wasanni fi duniyahum a cikin duniyar su hatta yunaqu yawmahum alladhi yu'adun har su haɗu da wunin da ake musu alƙawari fihi al'azabu wanda ake musu alƙawarin azaba a ciki wa huwa yawmul qiyama shine wunin tashin alqiyama sai ce wa huwa alladhi fis samai ilahun shine abin bauta a cikin sammai sai ce bi ta haqiqil hamzataini a ce fis samai ilahun wannan shine qira'a ta ibn amir da hamza da kisa'i da asib duk sun ce fis samai ilahun sun yi tahqiqi al hamza guda biyu sannan wa qulia bi isqatil ula an karanta da jefar da ɗayan a ce wallahi fis samai ilahun wannan shine kira'ar Abu Amr al-Basri shi duk inda al-hamza biyu take ko makasura ta ne kamar irin wannan ko jaa amruna ko awliya ulaika to sai jefar da ainifin daya ba zai furta ta ba to shine abinda ya fada anan sai ce wa tashiliha an kuma karanta da yi wa ta farko tashili wannan shine kira'an ko kuma riwayan kano da kuma bazzi al-ibn kafir sai ke cewa wato da kano da bazzi sai ce huwa alladhi fi samai ilahun fi samai ilahu sai sai mata farko ainihin tashili to sai ce wa bitaqiqil ula wa tashili thaniya an karanta da yi wa ta farko taqiqi ai wa ta biyu tashili a ce fi samai ilahun wannan shine riwayan kungul da kuma warsh daga ainihin nafi sai ce wa ibdala wa ibdalaha ya'an sannan an karanta da yi wa alhamza ta biyu ibdali ta zamo ya'u huwa alladhi fi samai ilahun wannan shine fuska ta biyu a wajen kungul da kuma ainihin warsh sai da fuskoki biyu a wajen wannan sai ce wa fil ardi ila kuma dai Allah shine abin bauta a ƙasa sai ya ce wa kullun min adh-dharfaini da as-sama da al-ardi muta'alliqun bima ba'dahu yana da alaka da abin da yake bayan sa shine ilahu kaga fis sama'i ilahu wa bil ardi ilahu zarf shine zarf makan ko zarf zaman to ita sama da kasa zarf makan ne to ko ne yana da alaka da wannan biyu kamar da mu karanta shekaran jiya wa huwa al-hakim Allah shine mai zurfar hikima fi tadbir khalqihi aw wajh tsara halittarsa al-alim shine mai zurfar sani bi masalihim da maslahohin su sai ce wa tabarakal ladhi lahu mulku as-samawati wal ardi wanda mallaka samai da kasai take hannunsa to albarkatunsa sun yawaita sun fadada wama bainahuma da kuma abin da ke tsakanin samai da kasai wa indahu ilmu sa'a kuma a wajen sa sanin lokacin alkiyama yake mata ta kumu yaushe ne za ta tabbata wa ilayhi turja'un kuma zuwa gare shi ake mayar da ku yace bitta'il fawqaniyya a ce turja'un shine kira'an jumhurin malamai wa qura bitataniyya kira'an ibn kathir da hamza da kisai sun ce wa ilayhi yurja'un to duk dai ma'ana ce guda daya sai ce wala yamliku alladhina yad'una shine yake cewa ya abuduna shine al-kuffar wanda kafirai suke bautata ma wa kuma da bayan Allah shine min dunillahi kuma da bayan Allah to wala yamlikuna ba sa mallakan ash-shafa'a ceto ne a hadin ga wani illa man shaida bil haqqi sai dai wanda ya shaida da gaskiya ai kada la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi hadhihi al-umma sai wanda ya furta kalmar shahada a cikin wannan al-umma ta manzo alaihi salatu wassalam wa hum ya'lamun alhali kuma suna sani shine ce bi qulubihim da zukatan su ma shahidu bihi bi alsinatihim sun san abinda suka faɗa da harasan su ma'ana ba da ka suka faɗa ba kamar yadda muka karanta ainihin ajiya wa hum ya'lamuna anna Allah kuma idan bangaren nasara ne suna sane da cewa Allah subhanahu wata'ala khalaqa Isa shine ya halicci annabi Isa wal Uzair kuma shi ya halicci Uzair wal mala'ika kuma shi ya halicci mala'iku wa ghayruhum da wanin su min al ma'budina masu tafsiri su sanya min akwai min anan min al-ma'budin daga cikin wa'anda ake bautata mawa wa hum ibaduhu ta'ala su wa'annan da mala'iku da annabi Isa da Uzairu to duk bayin Allah ne fa hum yashfa'una lil mu'minina bi idhnillah su wannan za su ceci mu'minai da idinin Allah subhanahu wa ta'ala yace sun maktasara ta'ala madmuna durusi sura sannan Allah sai ya takaice abinda darussan suran suka kunsa fil ayatayn al-akhiratayn aw inna ayu biyu na karshe fakatama bihi masura Allah sai ya cike sura da wannan ayoyi ala akmal wajhin ta fuska mafi cika fakala sai yace wala in yace la muqasimin lami ne na rantsuwa wala in sa'altahum da zaka tambaye su man khalaqahum wa yahlice su la yaquluna Allah za su ce Allah ne ya halice su sai yace hudhifa minhu nunur rafi anan an shafe nuni tarfa'a wa dhamir da kuma na dhamiri asalin sa la yaquluna nunanna to sai aka cire nunun rafi'i sai aka cire wawul jama'a sai zama la yaqulunna yace ayyarifuna anna khaliqahumullah sune wanda suke sanin cewa mahalicin su shine Allah wala yashkuna fi dhalika ba sa kokanto a cikin wancan ranka fa anna yufakun to ta dada ake karkatar da su shine yusrafuna an tawhidihi taya ake karkatar da su daga kadaita Allah ta'ala madaukake bil ibadati fuskan bauta ba'da an arafuhu bayan sun san Allah annahu al-khaliq lahum shine mahalici a gare su sai ya ce wa qilihi ai kawuli muhammadin annabiyil ummi wato kaman ina rantsuwa da fadar manzo alaihi salatu wassalam sai yace wajruhu biwawil qasmi jarra da aka ce waqilihi da waw na rantsuwa ai wa uqsimu biqilihi ina rantsuwa da wannan fada ta sa wace fada ce ya rabbi inna ha'ula'i qaumun la yu'minun ya allah wa'annan mutane wanda ba za su yi imani ba sai yace wajawabul qasmi jawabin wannan rantsuwa dalla alaihi maqulu qawlihi wato maqul na fadar sa cewa inna ha'ula'i kaga da aka ce waqilihi wannan shine alqaul maquluhu kuma shine anna ha'ula'i to wannan shine jawabin rantsuwan shine yake cewa la yatrukuna taqalidahumul batila ba sa barin gargajiyar su wanda yake batacce mahamaji inahum bihujajin duk yadda muka zo musu da dalilai wadhiha wanda suke bayyanannu li anna kufrahum domin kafircin su ma na sha'an jahalin bi rabbihim bai faru saboda sun jahilci Allah bane wa inna ma na sha'a ja wato abin nan kafirci su ya faru an inadin wa takabburin saboda taurin kai ne da girman kai wa hirsin kuma domin kwadaye ala al muhafazati abisa wato kiyayewa ala adati mul mawrusa akan al'adun su wanda suka gada fi zalika a cikin wancananka sai ce wa qur'a kuma an karanta wa qilahu bin nasbi shine kamar yadda muka ce qira'an jumhur alal masdar ya zama masdari kuma an yi masa nasaba bi fi'lihi al muqaddar da fi'lin sa wanda ake kaddarawa ai qala qilahu ya rab ila zuwa karshe qala ta'ala Allah sai ya ce fasfa yace a'ridu anhum ka kauda kai daga barin su shine an azahum daga barin cutar da suke yi wala tadurruka bi shay'in cutar su ba za ta cutar da kai da komai ba wa qul salam ai amri salam kace lamarina shine rashin cutarwa ai du salamatin lamarina ma'abucin aminci ne minkum tattare da ku fa laysa fil aya mai tafsiri yace a cikin wannan aya babu mashru'iyyati salam al kafir babu shar'an ta yin sallama ga kafiri kama qala ba'dhum kaman yanda wasu suka ambata li anna ma ba'dahu domin abin da ya biyo bayan salam din nan tahdidun barazana ce lahum ga su kafirai wa huwa shine fadin Allah fa sawfa ya'lamun da sannu za su sani ko ku ta'lamuna za ku sani ayyuhal kuffar ya ku kafirai idza abaitum ittiba'a ma amarakumullah idan har kuka kibin abin da Allah ya muku umarni wastamarartum ala taqalidikum albatila yazama kun ci gaba a bisa wato ainifin gargajiyancin ku batacce wata asbikum da kuma wato ra'ayin riqau alaiha akai fa sawfa ta'rifuna aqibata zalik da sannu za ku san karshen wannan inda ma hindu alaikum azabuhu yayin da azabar Allah ta sauka a gare ku mun zo karshen wannan sura abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya ganda mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullah amin
mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya tare da imani don Allah malam wacce addu'a ce za a yi wa ƴan uwanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya wacce ta jami'i ce saboda idan ka ce za ka lissafo su to suna da yawa kuma suna sanin wannan wane ne yake musu addu'a kuma koda ana musu azaba wannan addu'ar za ta sa ana musu rahama ko kuma rage musu azabar
to ita addu'a da za a yi wa mamaci mun sha faɗa a munasabobi ɗayan biyu in ka iya larabci kai da larabci Allahumma ghafir lahum warhamhum wa atihim waf anhum wa nawwir qabrahum wa akrim nuzulahum da sauran irin waɗannan abubuwa idan baka iya larabci ba sai kai da Hausa Allah ka gafarta musu Allah ka ji kansu Allah ka yafe laifukan su Allah ka yalwata makwancin su Allah ka abin nan sanyeye makwancin su duk irin dai wannan kalmomi sunan su addu'a ga mamata nikan fada irin wannan munasabobi zaka ga wani bai ma san ma'anar addu'a ba kuma sai ya dauka wai take mu mata ga aran ba nan akwai lokacin da muka je ta aziya sai wani yazo sai ya ce a karanta ya shafi kafa goma Allah shafi zulubin sa wai ya shafi Allah shafi zulubai ita addu'ar ma'anarta ya shafi ya mai warkarwa to shi ya dauka shafin Hausa ce shafi sai ai ya shafi Allah shafi zulubin sa to kaga wannan shirme ne wanda ba shi da lafiya shi ake wa ya shafi shi wanda ya mutu Allahumma ghafir lahu ake fara ga aran ma nan a gaban mu ake to wani kuma za ka ga mutum ya mutu sai a ce ai istighfari kafa goma ni ina cewa astaghfirullah kai kana cewa astaghfirullah kuma to me akai masa ni ce nake Allah ka gafarta mun kai ma kana cewa Allah gafarta mun kai ma kana cewa to me akai ma mutum dan sai a ce Allahumma ghafir lahu warhamhu amma in kace astaghfirullah astaghfirullah kai kake nema makan ka bashi ba to shi yasa ba dole sai kai da larabci ba kai da Hausa ka faɗi kalmomi kyawawa da kake ga cewa za su amfane shi wannan shine kuma addu'an nan tana da mutuƙar amfani tunda Allah subhanahu wataala ya yabi masu yi ma ƴan uwansu musulmi addu'a والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان kaga addu'a ba za ta amfani ba Allah ba zai ci ai ba to shi ya sanya ba wasu malamai suka ce tana daga cikin addu'a gamammiya da zaka samu lada mai yawa kace Allahumma ighfir li kulli mu'minin wa mu'mina wa muslimin wa muslima kaga Allah kace Allah gafarta ma dukkan mu'minai maza da mata musulmai maza da mata kaga kenan kai mu duk duniya da wanda suka mutu da ra'ayoyi dukkan musu kuma idan Allah ya so zai ma sakamako gurgurdan adadin musulmin da kai wa addu'a kaga ashe wannan ba karamar addu'a bace ba saboda haka babu sharadin sai kai da ainihin yaranka a abin da larabci zaka yi da yaranka sannan abin nan mamaci zai sani ko ba zai sani ba akwai maganganun malamai da suke nuna cewa yana sani cewa dan adam yana kabarin sa zai ga wajen sunadaddaki na aikin da bai san yayi ba ya tambaya wannan bai san aikin sa bane sai a ce dan uwanka ne ko wani ne yake maka addu'a to ashe wannan ya nuna addu'a tana amfanar wanda yake a kabari wanda ya mutu ko ya zamo musulmi ko banda musulunci ma dan uwa na huddodi ko dan uwa na jini ko wani aboki ko abin da ya kama da haka saboda haka dai zaka iya yi a dunkule kuma Allah ya san niyyar ka innamal a'malu binniyat
na wanda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah mallan sallar tarawih ce limamin mu yayi raka'a hudu sai yayi raka'a biyar sai yayi raka'a biyu bai yi kabali ba bai yi ba'di ba kuma yace sallah ta yi babu aya babu hadisi
to yanzu wannan yadda ka je ran ban fahimta kace yayi hudu ya ƙara ta biyar kuma yayi biyu ma'ana da yayi biyar din ya sallame ya ƙaro biyu ko kuma a'a da yayi biyar din ya ki sallamewa kuma ya ƙaro biyu shine ba sani ba to ma'ana dai anan shine
du'an ya tsakiya an yi hudu aka yi biyar daban mutarin da ya tsakiya take biyar
mutari ya tsaki mutari ya karshe yake to yin ma abin da ya kamata mu sani malam mai ahadari yana cewa rafkanwa a cikin sallan nafila kamar rafkanwa ne a cikin sallan farilla yace sai dai a cikin wa'ansu matsaloli guda hudu ne nake ji ko biyar ya ambaci cewa ko dai manta karatun sura ko kuma bayyanawa a inda ake asirtawa ko kuma asirtawa a wajen inda ake bayyanawa ko kuma manta wani daga cikin abubuwan rukuni har abu ya tsawo ma'ana yana nufin idan ka manta bayyanawa inda ya kamata a yi baka bayyana ba a sallan farilla kai rage kenan ko idan ka bayyana inda ake asirtawa nan kuma kai kare idan a farilla ne kaga in kai kare za ka yi ba a ji in kai rage za ka yi kabali to amma ita a nafila sai ka yanzu sai ka zo kana nafila sai ka bayyana karatu ba kabali ba ba ji ko kuma da dare kana nafila sai ka asirta ba kabali ba ba ji to amma idan ka ƙara raka'a ko ka rage raka'a to ya danganta yanzu idan kana cikin sallan nafila sai kai raka'a daya sai ka zauna sai ka sallame ba fautari bane ba ana cikin kiyamul layl sai kai raka'a daya wal anda duk ayin gafala sai ka sallame sai da ka tashi zaka kabbara sai wani ya ce amma raka'a daya muka yi ko liman raka'a daya muka yi to anan sai ka karo daya cikon waccan sai ka zauna sai kai tahiyya sai ka sallame sai kai ba'di sai ku ci gaba to amma idan har wata raka'a biyu hudu shida sun ratsa a waccan shikenan an wuce wurin saboda me saboda anan kabili ne ya kamata a yi wato a ciko raka'a ya kamata a yi kuma ba za a ciko raka'a daya ga raka'a da kuma raka'o'i sun shiga tsakaninta ba ina fata kun fahimta to amma a ce da kari yayi da yayi raka'a biyu yana nufin in nayi tahiyya na karo biyu na zauna ne tahiyya to da yayi biyu ya tashi da ya karo daya sai ya zauna da ya zauna ya fara tahiyya sai aka tasbihi sai ya sauri ya tashi sai ya karo kuma zai iya karo dayan sa ko ko a'a da yayi daya da yayi daya maimakon ya zauna ta biyu da ya ta biyu sai ya miƙe sai ake subhanallah in ya ga dama sai ya ki dawowa sai ya ci ko biyu sannan sai ya tahiyya ya sallame kun ga da ya biyu zaunawa ya kamata yi amma da ya ci biyu sai ya miƙe sai aka ce subhanallah to nan yana da zabi saboda hadisin na Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai sallar dare yusalli arba'a raka'atin fala tas'al an tulihinna wa husnihinna take cewa manzo Allah yakan yi raka'a biyu kakkai tambaya dangane da tsawon su da kyawun su malaman da suka fassara hadisin suka ce to wannan hudun da tace zai dauka fuskoki kamar haka ko dai tun daga ta dayan bai zauna ba sai a ta hudun sannan ya sallame ko kuma a'a yayi biyu ya zauna yayi tahiyya ya ki sallamewa kaman azhar ko da asar sai ya ci kofin sannan ya zauna yayi tahiyya sannan sai ya sallame inda ya bambanci tsakanin wannan biyun da masu biyowa da sallama ba za ta ce arba'an ba sai ta ambaci biyu sannan wa'ansu biyun ina fata an gane to shi dai wancan limami abinda ya kamace shi lokacin da in an masa tambihi da ya tabiyar ya zauna to sai ya sauri sai ya ci ko ta shida shikenan sai ya zauna shikenan sai ya tahiyya sallar sa ta riga ta cika karin da ya sai ya ba shi shikenan mutuwa wajen
to tambaya ta karshe a yau yake cewa Allah ya kara malam lafiya ya saka da alkhairi mutum ne musulmi ka sai kaya a wajensa kuma da yana amfani da POS machine account ɗinsa ne kuma sai ya ce za ka biya shi cinikin da kuka yi sai ya cire wani abu sakamakon amfani da POS bayan ya cire kuɗinsa kuma sai ya sake cajin ka ya halarta
ban fahimci wajen
misali ka yi sayayya ta 3000
a gunsa
bayan ya cire 3000 kuma sai ya sake cire 50,000 wai cajin sun amfani da POS na'am naira 50 haka ne ya halatta haka
a saurara na farko kullum rayuwar musulmi rayuwa ce ta musamaha rayuwa ce ta saukin hali rayuwa ce ta kauda kai ba ta ƙirƙirƙi ba yanzu an misali za a iya turo maka kuɗi 100,000 a akawun ɗinka sai ambaci mutum hudu a ce ka tura wa kowa 20,000 kai 20 kaga yanzu duk wanda za ka turawa akwai ɗan caji da za a yi maka na wannan 20 ɗin to bai daga cikin dattakon musulunci ka ce to ku kun ga zan turo muku 20,000 kuma duk 20 fa sai an caje ni naira 100 to zan turo muku 20,000 ba naira 100 wannan rashin da taku ne kai ma wata rana za a tura kudin ka a akawun din wani a ce turo ma kuma za a caje shi ɗan naira 100 ko naira 50 akan abin da zai tuhu ma ba za ka so a ce maka wannan keke da keken ba. To amma da shi mai POS din zai kema ta gas ya shafa ma idan satoka irin wanda su ba sani ba sabo walbaka walbani yace to aini yanzu sayayya 3000 kai kuma yanzu wannan da na tura banki za ta caje ni to sai ka biya ni abinda banki za ta caza shikenan tunda yanzu kai sayayya kai ta 3000 daidai ba da naira 50 ba ko ba naira 50 ba sai ka bashi abinda banki za ta caje shi wannan kuma mugun hali ne irin nasa yawa amma musulmi ba san shi da irin wannan rashin da takun ba yawa amin amin to yan uwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu abin da muka yi kuma Allah subhanahu